Bincike ya nuna cewar jihohin kasar 35 ne suka karbi waɗannan basussuka, in banda jihar Lagos na kimanin naira biliyan 214, wanda hakan ke bayanin cewa jihohin da suka karbi tallafin akalla kowace ana tsammanin za ta biya biliyan 17 da miliyan 500. Wannan yunkurin karɓo kuɗaɗen ya biyo bayan kafa kwamiti ne da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi domin bin diddigin yadda gwamnoni suka yi amfani da kuɗaɗen tallafin, inda kwamitin ya gano cewa wasu jihohin sun yi amfani da kuɗaɗen bisa manufa, yayin da wasu jihohin kuwa sun yi amfani da kuɗaɗen ne don kashe gararin gabansu. Gwamnan Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi ya bayyana cewa wannan batu matsala ne.
Mun samu tallafi daga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya ba mu kudi kusan biliyan 47 na tallafi. To wannan fa bashi ne mutane sai wanda ya kamata a biya pension da gratuity da albashi. Yanzu haka ana bin mu bashin kuma gratuity na 27 billion na local government 11, na Bauchi na kuma gwamnatin jiha 16. To gashi kuma an ce za a sake dauka, a fara daukan kudinmu daga yanda ake turo mana, shine ya zamanto matsala. Amma insha Allah za mu yi tsari yanda zai kasance za mu dinga biyan mutanen Bauchi albashinsu, za mu biya pension, za mu biya gratuity, kuma mu ganin ɗan raran da za mu samu mu yi amfani da hikiman da Allah ya mana tabbatar da mutanen Bauchi. Duk abin da muka samu za mu yi amfani da shi ya kasance ya yi amfani fiye da yanda ake tsammani.
Sai dai kuma a tsokaci, masanin tattalin arziki kuma tsohon shugaban kwadago a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, ya ce fara biyan bashin a yanzu zai maida hannun agogo baya, musamman batun biyan albashi a jihohi.
To idan har aka fara cin wannan kuɗi daga cikin asusun gwamnatin jihohi, to albashi ma kansa zai gagara. Matsaloli da su addabi jihohi, za a koma gidan jiya. To sannan mafi mafita shine, na farko ita gwamnatin tarayya, duk da ko ta gama bincikenta, ta tabbatar da jihohin da suka yi amfani da wannan kuɗi bisa ka'ida ko doka ko yanda aka bayar aka yi alkawari. To irin wannan jihohi an tabbatar cewa ba su yi almubazzaranci da wannan kuɗin ba, to yana da kyau a ɗan ɗaga musu ƙafa, a ba su zuwa ɗan wani lokaci, ko da wata 6 ne, ko da wata 9 ne, a ɗan ƙara musu domin su samu, musamman sabbin gwamnoni, su samu su zauna da gindinsu, su fahimci meye jihar take ciki, meye ƙalubalen jihar, kuma meye matsalolin jiha, domin kada ya zamanto gwamnatin duk ta ƙare a maganar biyan albashi kuma sauran ayyukan ci gaba ya fuskara wa al'umma. Saboda haka demokaradiyya sai ka ga biri bai kashi ba kenan.
Gwamnonin da suka karɓi wannan kuɗi ya zanto kuma aka duba ba su yi aikin ba, za a gayyace su ne su zo su yi bayani, ko kuma dai menene shawarin ka kai?
To lalle ya kamata a bincike su, a tabbatar da yanda suka yi amfani da kuɗin, kuma wannan zai taimaka saboda cewon waɗanda za a karɓa a wajensu ba za su ji zafin karɓowa da za a yi a gare su ba. Saboda haka ni zan ba wa gwamnatin tarayya shawari cewa ta ɗan ɗaga ƙafa zuwa wata 6 ko zuwa wata 9 misali, ya zamanto an ba su wannan cikakken lokaci domin su shirya, su tanadi wayannan abubuwa. Idan wasu gwamnonin sun tafi da wayannan kuɗaɗe, to kaga da ita hukuma ta sabuwar gwamnati za su iya bin hanyar da ya kamata don a dawo da wayannan kuɗaɗe.
Bayani kenan daga ɓangaren gwamnati da kuma masana tattalin arziki dangane da yunkurin gwamnatin tarayya domin karɓo basussukan da ta baiwa gwamnatocin jihohin ƙasar. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.